أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته ومن سار على نهجه إلى يوم الدين ما سوراروا السلام عليكم بركم ودساك سادوا أتكين صابا شر منا فتو الرحمة إندنيشي هو بلا كبرة لكي قبات الدولنا شريع أهالين ينزو تارد شيوه مالمو مع الدكتور شك محمد صالح عمر رجال ليمو za iya aika mana da sakonnin tamboyi ta 08072982974 za kuma iya aika mana ta adireshin mu na yanar gizo wato fatoyirahama@yahoo.com za kuma iya aika mana ta dandalin sada zumunta wato Facebook akarmakallah bismillah
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد إقوام الصورة رمى أن اللوكتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حديثي يازو أتكن مسلم إمام أحمد حديث الحسن ابن علي سبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته yake cewa hafizu min rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam annahu qala da ma yaribuka ila ma la yaribuka yake cewa na kiyaye daga annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce kabar abinda yake saka maka shakka zuwa ga abinda baka shakkar sa da ma yaribuka ila ma la yaribuka kabar abinda yake sa maka shakka a zuciya kai wanda baka da shakka a kansa wannan hadisi tushe ne daga cikin usul da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya dora al'ummarsa akai wanda zai zama suna auna ayyukansu ko maganganunsu da shi imamu nawawi ya kawo wannan hadisi a cikin littafin sa al-arba'un an-nawawiyya wanda ya tattare hadisai wadanda suka kunshi abubuwa masu dama a karkashin su Annabi sallallahu alaihi wasallam yana baka ka'ida yayin da kake kokarin aikata wani aiki ko kake kokarin yin wata magana ko wani motsi to ka auna shi da yadda zuciyarka ta karbi abin kake samu ka samu nutsuwa da abin ko rashin nutsuwa abinda duk zuciyarka take ta bugawa kana cikin shakka da akan sa kana dardar game da shi to ka bar shi kai abinda zuciyarka za ta nutsu da shi wannan yana nuna cewa dukkan abin da yake alkhairi ne to zuciya za ta nutsu da shi dukkan abin da yake ba alkhairi ba to zuciya ba ta nutsu ba shi yasa a wata ruwayar karshen hadisin ya zo da cewa wa innal khaira tuma'ninatun wal kadhibu wal sharri riba wato alkhairi nutsuwa ne sharri kuma wato shakka ne abu ne wato wanda zai sa maka shakka a cikin zuciya a watar wayar kuma yake cewa inna sidqa tuma'nina wal kadhiba riba wato gaskiya nutsuwa ce ƙarya kuma shakka ce to wannan duk yana nuna maka cewa wato zuciya ma'auni ne wanda zaka iya auna abin da kake a kansa alkhairi ko rashin sa sharri ko kuma kishiyar sa gaskiya ko kishiyar ta ƙarya ko kishiyar ta abu ne sananne cewa ubangiji ta'ala yana cewa ala bi zikrillahi tatma'innul qulub alladhina amanu wa tatma'innul qulubuhum bi zikrillah ala bi zikrillahi tatma'innul qulub wadanda suka yi ibadi zukatansu suke nutsuwa da ambaton Allah da ambaton Allah da zukata suke nutsuwa wato zuciya tana nutsuwa yayin da aka sa Allah a cikin ta ko ta zama tana tare da Allah duk sanda ta zama ba tare da Allah take ba to ba ta samu nutsuwa ba don haka ne ya kasance aiki ne na mutanen da suke ahlul wara ba su tsantseni cikin magabata na kwarai a yayin da duk suka ga wani abu wanda zuciyarsu bata kwanta da shi ba to suka yi kokari su kubutar da kawunan su daga wannan abu duk lokacin da suka yi kokarin yin wani aiki ko suka yi wani aiki amma zuciyar su bata nutsu da shi ba, to suka yi kokari su ga sun kubutar da kansu. Shi yasa wasu malamai suke cewa a matsala idan aka samu sabani na malamai, wasu suka tsananta wasu suka yi sauki, to yi kokari ka fitar da kanka daga cikin wannan sabanin ta hanyar ka gujewa abin domin ka fada cikin abin da yake ba daidai ba. Wato idan wasu suka ce abu kaza haramun ne, wasu suka ce abu laifi za a iya yi, to yana daga cikin alwara wato tsantseni ka yi kokarin ka kaucewa abin, tunda waɗanda suka ce za a iya yi ba cewa suka yi wajibi ba ne, ballantana ka ji cewa idan muka yi ba kana da laifi a gurin su. Amma waɗancan sun ce haramun ne, in ka yi shi to kana da cikin masu laifi a wajen su. To yi kokari ka fitar da kanka daga cikin sabani, shine suke cewa al-khuruj min al-khilaf, wato fita daga cikin sabani, shine baka yi ma abun ba, ballantana wani ya ce ka yi haram. To wannan inda yake ake amfani da shi idan babu wani nassi daga manzo sallallahu alaihi wasallama karara wanda ya inganta ya tabbata cewa annabi ya halatta abin ya bada sauki a kansa. Idan annabi sallallahu alaihi wasallama ya bada sauki a kansa aikata abu ko yin sa ko fadarsa, to koda wani malami ya tsananta wajen cewa ba za a fada ba ko za a aikata ba, to anan ba a cewa bari a mutun ya hana wa kansa wannan abu saboda ya fita daga sabani. A hadisi in ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam, to ya yanke dukkan wani sabani da za a iya samu tsakanin malamai. Gaskiyar ta fito baro-baro, kuma mutum musulmi ya samu alƙibla. Amma yayin da ya kasance matsala babu nassi, sai ijtihadi na malamai, wasu suka yi ijtihadi wajen haramta abin, wasu suka yi ijtihadi wajen halatta shi. To kokarin kauce masa yana da kyau anan, domin kada ya zama ijtihadin waɗanda suka haramta abin su shine daidai mutum ya fada cikin aikata haramun ba tare da ya sani ba. Anan ne ake amfani da wato, anan ne ake kawo matsalar wato al-khuruj min al-khilaf. Amma akwai nassi karara da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya nuna babu laifi ga mutum ya yi wannan abu, to koda wani zai ce ba halal ba ne ko wani zai ce haramun ne ko bai dace ba, to anan ba za a saurari maganarsa ba. Da haka zuciya ma'auni ce ga aikata abinda mutum ba shi da nassi a kansa ko kuma yake shakka a kansa, ya kokari ya ga ya kaucewa abin nan da yake shakka domin kada ya fada cikin abin da yake haramun ne bai sani ba. Da haka wannan hadisi malamai suka sa shi cikin usul, wato jigo ko kuma ka'idoji waɗanda abubuwa da yawa za su shiga ƙarƙashin su. Yasa Imam an-Nawawi ya ambace shi cikin wannan littafin nashi al-Arba'un an-Nawawiyya domin a fahimci abin da ya kunsa. Wada magana bayan ta tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ta zo daga cikin maganganun sahabbai irin Umar ibn al-Khattab da Abdullahi dan Umar dan Abu Darda, Abdullahi dan Mas'ud, duk sun faɗi maganganun kusan-kusan waɗannan, wato sun faɗi magana wacce ke da dauke da wannan ma'anar cewa mutum ya kaucewa abinda duk yake shakka, ya rike abinda zuciyarsa ta nutsu ba ya shakka a kansa. Don haka da za mu rike wannan ka'ida din a cikin al'amuranmu, to da yawa daga cikin abubuwan da muke aikatawa mun bar su. Yanzu mutum za ka samu abu ne wanda yana da nassi karara akan haramcinsa, ko shi da kansa yana jin cewa abin nan ba zai ji daɗin a ce shi aka yi wa ba, amma gaba gadi zai yi abin ko zai yi mauni, wanda wannan babu shakka da ya tuhumi zuciyarsa, to da zuciyarsa ta gaya masa cewa abin nan bai kamata ya yi shi ba ko ba daidai ba ne, ya kamata ya kaurace masa. Wato zuciya ta nutsu da abin da ke sharri, ta daidaita akan abin da ke ba daidai ba, ta fitar da shakka daga cikin abin da yake ba daidai ba. Babu shakka wannan zuciya ce matacciya, in dai zuciya ta akwai sauran haske a cikinta, to za ta zama tana yi wa mutum jagoranci a duk sanda ya tashi aikata wani abin da ba daidai ba, to zai zama akwai fargaba tare da shi, akwai tsoro, koda ko shedan zai yi masa rinjaye, zai rinjaye shi aikata abin, amma zuciyarsa za ta zama a cikin tsoro da fargaba, ba zai samu nutsuwa ba. A yayin da mutum ya ji cewa yana aikata laifuffuka amma zuciyarsa ba ta taba bugawa ko ta taba wato tsorata ba, burgita ba, to wannan alama ce da take cewa da take nuna cewa zuciyar na matacciya ce, ba ta aiki, ta tsaya ba ta aiki, wato kamar wata na'ura ce da take aiki aka ji wato aikin ya tsaya. Kamar misali a ce na'urar sanyaya guri ce, aka zo aka samu gashi an kunna amma kuma gurin zafi babu sanyi, to za a san cewa na'urar da ta tsaya ba ta aiki. To haka nan yayin da zuciyar mutum ta zama ba ta wato zariginsa akan abin da yake yi ba daidai ba, to alama ce da take nuna cewa wannan zuciya ce ta mutu, ita ce ake kira al-ammaratu bisu, zuciya da take ingiza ma mai ita zuwa ga abin da yake ba daidai ba, maimakon na'urar ta bada sanyi sai take bada zafi kuma, to ta bada akasin abin da ya kamata bayar. Yauwa ubarri'u nafsi innan nafsa al-ammaratu bisu illa ma rahim rabbi, amma zuciya da take da rai to za ta zama zuciya ce al-lawwama, wato take zargin mai ita yayin da ya ba daidai ba, zai je kasa bacci, zai kasa nutsuwa. Za ka ga cewa idan zuciya akwai rai ba matacciya ba ce, yayin da mutum ya yi laifi kuma ba zai samu nutsuwa ba, yayin da ya saba wa ubangijinsa sai kasa bacci, duk inda ya zauna tunanin abin ya dabe ya dame shi, to wannan yana nuna cewa zuciyarsa na da rai, yana da annafsin lawwama, wanda Allah ke cewa la aqsimu bi yawmil qiyamah wa la aqsimu bi nafsil lawwama, tace annafsin lawwama zuciyar da take zargin mai ita yayin da ya ba daidai ba. Saboda haka zukata kashi kashi ne, zuciyar da take almutma'inna, ya ayyuhan nafsul mutma'inna irji ila rabbika radiyatan mardiyya wadkhuli fi ibadi wadkhuli janna jannati, sai kuma zuciyar da take al-ammaratu bisu, kala ce ma ubarri'u nafsi innan nafsa al-ammaratu bisu, sai kuma zuciyar da take al-lawwama, wato mai zargin wanda yake mai ita yayin da ya ba daidai ba, da Allah ya faɗe ta la aqsimu bi yawmil qiyamah wa la aqsimu bi nafsil lawwama. Wannan hadisi dai yana kunshe da abubuwa karkashin sa da dama, waɗanda abubuwa ne da yawa za su shiga cikin wannan jumla ta da ma ya ribuka ila ma la ya ribuka. Tambihin da zan ƙara a nan shine, wasu da yawa har ma wani lokaci ɗaliban ilimi za ka ji suna karanta hadisin cewa da ma yuri buka siwa ya'un din shadda, siwa ya'un din damma, sai da ma yuri buka fi'ilin sulasi ne ba ruba'i ba ne, fi'ilin raba ne ba araba ba ne, raba ya ribu, saboda ka da ma ya ribuka ila ma la ya ribuka shine ya kamata, haka ya kamata a karanta hadisin. Allah ya samu dace.
Malam, tambayar farko ta fito daga Muhammad wadda take cewa me ake nufi da, ko kuma malam na taba tsintar waya sai na siyar to amma yanzu abin ya dame ni, shin zan iya kai kuɗin masallaci ko kuwa ya zan yi da su?
To wanda yace da yanzu abin da muka gama magana akan sa nafsul lawwama, to kana da zuciya wacce take zargin mai ita yayin da ya ba daidai ba, kai da kanka yanzu ka ji cewa abin nan da kai ba taimakon kanka kai ba, cutar da kanka kai, abin ya zo ya dame ka. Yayin da ka tsinci waya, abin da ya kamata ka yi shi ne ka yi cikiya, ba ya zama waya ce mai daraja, ba wata waya ce da ta lalace ba ko ta zama ba ta da kima, sai tana da kima, ya kamata ka yi cikiya. In ka san ba za ka yi cikiya ba to kan ma ka ɗauka, amma kana ɗauka ka je ka sayar ka ga ba ka ɗauka da kyakkyawar manufa ba, wataƙila ma ka kashe ta, tunda waya ce da ka bata a buɗe ka caja ta, wataƙila mai ita zai nema ya bugo ya ce waya ta ce, kaga abu ne mai sauki a gane mai ita, tunda waya ce ka bata a buɗe, da ya bugo ya ce da Allah kai wannan wayar ta wace waye ya tsinta, kaga ka yi cewa na tsince ta ya so sai ya zo ya bayanin yadda take sai ka bashi kayansa, amma sai ka je ka sayar. Don haka yanzu abinda za ka yi shine ka san yadda za ka yi ka sami mai wayar ka mayar masa da kuɗin wayarsa, shi ya faɗi kuɗin ta da yanzu ba kuɗin da ka sayar zaka bashi ba inda zaka ganshi inda zaka ganshi kace to na tsincoyar ka amma a gaskiya lokacin na sayar sai dai yanzu kuma ina tunanin cewa ba daidai ne ba ya kamata in mayar wa da mai haƙƙi haƙƙinsa sai ka faɗi sai ya faɗi kuɗin wayarsa sai ka biya shi ko aje a faɗi yadda wayar take in ana iya faɗi siffofin ta da mata kima sai ka biya shi kuɗinsa kuma ya ce ya fi maka shi kenan in kuma baka same shi ba baka san inda za ka same shi ba ka san waye ba to shi kenan sai ka yi masa sadaka da kuɗin da ka sayar da waya ɗin kuma ka ci gaba da neman gafarar Ubangiji Allah ya fi maka abin da kai domin abin da kai laifi ne Allah ya hana kai saka shi ma Ubangiji ka masa laifi sai kai ta neman gafararsa Allah ta'ala mai gafara ne sai ya fi maka idan ya zama na akwai gaskiya a zuciyarka
na'am wannan tambayar da ta fito daga H Dorai ya ce malam mutum ne ya rubuta saki ga matarsa amma bai ba ta ba sai ta bincika takardar ta gani to yanzu ya matsayin wannan aure
sai yana nan bai ba ta ba za a yi ya rubuta da ne sakin ya fasa ya so ya sake ta kuma wani abu ya zo masa na tunanin rashin amfanin saki din ya fasa kuma maimakon ya yaga takardar sai ya manta bai yaga ta ba har ita gani to wannan ba shi yake nuna tasa kuma dan kawai mace ta tsinci takarda an rubuta cewa mijinta ya sake ta ba shine sakin ba sai idan ya tabbatar mata da cewa eh saki ne to shikenan saki ne mutum zai iya rubuta abu daga baya shi canza ra'ayi rubutu shi kadai ba shine zai tabbatar da saki ba sakin abinda ake furtawa da baki shine sakin ba rubutun ba da zai ba wa yaro ya tafiya daga baya kira yaron ya karbe shi kenan bai sakin ba dan ya rubuta kawai ba shi da saki na'am
tambaya ta gaba take cewa malam menene halaccin shan fitsarin raƙumi
ya tabbata a cikin hadisin Bukhari da Muslim wanda suka rawaito daga Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu kicewa wasu mutane sun zo Madina sai ya zama na yanayin Madina bai karbe su ba sai ya zama na da abin da suka ci sai cikin su ya rika kumbura yana ciwo to sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce su su je gurin makiyaya wanda suke kiwon raƙuman sadaka wato raƙuman zakka su sha daga fitsarin su da kuma nonon su wato dan wannan zai zama shine warakar ko maganin abin da yake damun su na rashin dacewar yanayin jikinsu da ainihin yanayin garin Madina to shine suka je suka sha kaza annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni da je a sha fitsarin raƙumi ko a sha nonon sa wanda yake nuna cewa ba najasa bane yake nuna halaccin yin hakan in najasa ne annabi sallallahu alaihi wasallam bazai umarni da a sha najasa ba domin shine yake cewa Ubangiji ta'ala bai sanya warakar ku ba a cikin abin da ya haramta muku to abin da ya zama haramun akan ku zai zama shine kuma hanyar warkewar ku ba don haka wannan yasa malamai suka ce dukkan wata dabbar da ake cin namanta to fitsarinta da kashinta ba najasa bane duk wata dabbar da namanta ya halatta musulmi ya ci to fitsarinta da kashinta ba najasa bane wannan hadisi ya tabbatar da wannan kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi dawafi akan raƙumarsa sai kirka zage Ka'aba yana kanta babu shakka raƙuma dabba ce za ta iya fitsari ta yi kashi a cikin yanayin dawafi din nan amma ba a taɓa yin wata ruwaya da take nuna cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni da a kwashe kashin da ta yi ba ko kuma a zuba ruwa akan fitsarin da ta yi har da cewa a cikin masallaci ne wannan ma ya tabbatar da cewa kashinta da fitsarinta ba najasa ba ne don haka wannan ita ce magana sahihiya dukkan dabbar da ake cin namanta a musulunci wato musulunci yadda a ci namanta to fitsarinta da kashinta ba najasa ba ne yawa najasa ba ne kaga za a iya shanfu tsarinta, za a iya sallah a inda take laƙumi, an hana ai sallah a inda yake, shi kuma ba don kasancewar gurin najasa bane, saboda guri ne da yake matattarar shaidanu kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna. An tabbaye shi sallah a garken kananan dabbobi, yace ai ba da ba matsala. Aka tambaye shi sallah a garken abin laƙuma, yace a'a. Sannan wasu ruwayo suka nuna cewa a farul ibil ma'awar shayatin, wato inda ake daure raƙuma matattara ce ta shaidanu, wannan shine dalilin da yasa aka hana yin sallah a matattarar ko gurin da garken da yake na raƙuma ne, saboda shaidanu ba za su ba mutum ya rufe cikin sallarsa ba. Wannan shine, amma ba dan gurin yana najasa ba, saboda haka za a iya shan bawalin laƙumi, musamman ma ga wanda yake da larura irin wannan ta gurɓacewar ciki. Wasu malamai suna cewa, su masana harkar tsib suna cewa an fi son a sha fitsarin lokacin da yake da ɗumi-ɗuminsa, ko nonon lokacin da aka tatso shi da ɗumi-ɗuminsa ya fi amfani. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce a je a kawo musu ba, sai ya ce su je gurin makiyaya din a tatsa a nan take a basu, saboda in cewa za a je a kawo, tsakiyar kafin a kawo ya salanci ya huce, amma in suka je nan take a tatso a basu su sha, nan ne zai fi amfani. Wasu masana harkar tsib kamar Ibn al-Qayyim ya faɗi wannan a cikin littafinsa Zadul Ma'ad, saboda haka wannan ba matsala don an sha fitsarin laƙumi.
Na'am. Tambaya ta gaba take cewa, malam, a tsakanin uwa da uba wane ne ke da ikon sanya wa ɗa suna?
Kowa na iya sawa, ba wani karo a ciki, uwa ta sa, uba ya sa, ba wani abu. Lokacin da mahaifiyar Maryam ta haife ta, bai ta ce wa nisan baituha Maryam, na sa mata suna Maryam, daga uwace a nan ta ce ta sa mata suna Maryam, ba wai uban bane, haka ba wai laifi bane don uwa ta zaɓi wa ɗa suna ko uba ya yi, za su iya wato tattauna a tsakaninsu, ke wane suna kika gani, kai wane suna kake gani, su zaɓar wa ɗansu suna mai kyau, mai asali, mai ma'ana kyakkyawa, wanda shari'a ba ta hana irin wannan sunan ba. Saboda haka babu wani cin karo ko uwa ta sa ko uba ya sa, amma ba wani maganar wani ce shi haƙƙinsa ne ko miji ya ce ainihin haƙƙina ne kawai. Abinda dai ake so kawai a samu fahimtar juna tsakanin miji da mata, kada a samu abin da zai kawo rashin jituwa kan suna, wanda ta sa nata shi ya sa nasa sai ta rigima, ce ai shi zai yanka rago da kuɗin za a yanka rago don mai ba za a bar masa sa sunan ba. A'a, sai a samu fahimtar juna tsakaninsu, ya faɗa ta ce a ni kaza nake so, ko shi ta faɗa ya ce a sa kaza, shi kenan su zaɓi sunan da suke ganin ya dace. Idan uban baya nan, uwar ce take kula da 'ya'yan, shi kenan ta sa musu suna, ko da shi bai sani ba, in ya zo ta gaya masa ga sunan da ya sa, ta sa masa, ba wani abu a ciki.
Na'am. Sai tambayar da take cewa, malam, menene hukuncin shafa giya domin gashi ya fito?
To, giya dai an san abu ne da Allah ta'ala ya haramta ga wannan al'umma, cewa ba za a yi ita ba, to ba za a sai da ita ba, ko a saye ta, ko a saye da ita, ko a yi shaida akan saye da ita, ko a yi da kwanta. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya tsire mutane goma da duk suke da alaka da giya, da masu yinta, da masu shanta, da masu dakwanta, da waɗanda wanda ake wa dakwannata, da masu rubutawa, da masu shaida, da rubuta su shaidar cewa eh ciniki ya kullu, duk Allah ta'ala ya tsire musu. Saboda wani babban abu ne. Akwai hadisi a cikin Sahih Muslim na Wa'il ibn Hujr, wanda yake cewa wani sahabi ya tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallam, idan sunan shi Tariq ibn Suwaid ne, ya tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yana sana'ar giya, yana yin giya, wato yana sana'anta giya. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa haramun ne, ya rika yin ya ta dafa giya. Sai ya ce ai yana yin haka saboda tana masa magani, wato yana amfani da ita wajen wasu magunguna. Shine sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna laysat bidawa innama hiya da, ba magani bace cuta ce. To duk da ya nuna magani zai da ita, sai ya ce ba magani bane, cuta ce. Wata riwayar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah bai sanya warakar al'umma ta ba cikin abin da yake haramun ne. So wanda ba shi da gashi, wannan wata larura ce, na iya neman wani maganin amma ba ta hanyar abin da Allah ya haramta ba. In za a je a yi amfani da giya, ko ba sha za a yi ba, za a je a saya wurin masu sayarwa, kaga wannan kuma Allah tsini mai sayin giya, sai ya saya ne saboda magani. Annabi ya ce ba magani ba ce, cuta ce. Da abin da Annabi zai ce cuta ne, to kai ka ce ya zana maka wani magani. Nassi ne da Annabi karara ya ce laysat bida inna ma hiya da, laysa bidawa inna ma hiya da, haka ba bai halatta ba bai ka za su giya sha ba kai mai da ai gashi bai dace ba.
Na'am. Wannan kuma ya ce malam, menene ingancin hadisin da ya hana yi wa mutum magana idan bai yi sallama ba?
Hadisi ne wanda hadisin Ibnu Umar ne, isa Ibnu Umar ne wanda yana cikin Al-Kamil fi Du'afa na Ibnu Adi, yana cikin Hilyatul Awliya, yana cikin Hilyatul Awliya ta Abu Nu'aym. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa assalamu qabla al-kalam faman bada as-su'alu qabla al-kalam faman bada bis-su'ali qabla al-kalam fala afwan as-salamu qabla as-su'al faman bada bis-su'ali qabla as-salam fala tujibu. Wato mutum ya sallama kafin ya tambaya, wanda dai ya fara tambaya bai sallama ka ko amsa masa. Risi ne da wasu daga cikin malamai sun ba a fashi, sun ce yana da rauni, amma Sheikh Nasiruddin Albani ya hassana shi a cikin silsilatul ahadith sahiha, ta shi ya ce hadisi ne hasan, amma wasu daga cikin malamai sun ce hadisin yana da rauni. Ala ayi hal, mutum ya ga mutum ya yi masa sallama, wannan haƙƙi ne daga cikin sunna ce daga cikin sunnonin haɗuwa tsakanin musulmi ɗan uwansa. In ya masa kuma wanda aka yi wajibi ne ansa. Akwai hadisi shi ma da ya zo a cikin sunan Tirmidhi, wanda yake cewa duk wanda ya nemi izini kafin ya yi sallama, to kakku ba shi, kakku yi masa izini. Ala ayi hal, hadisi in ya tabbata, wani yana nuna horo ga wanda yake haka, wato ga wanda ɗabi'arsa ce haka, to ana iya hora shi ta hanyar a ƙi masa magana, wato in ya yi magana a ƙi ansa masa, wanda dan a hora shi. Amma wanda ya zamana ba ɗabi'arsa ba ce, wataƙila karan farko ne haka ta faru gare shi, sai masa nasiha cewa ba haka ake ba, ya sallama tukunna, wataƙila ya sha'afa, wataƙila ya gafala, wani abu ya ɗauke masa hankali, yana zuwa ya fara magana bai muku sallama ba, to sai a nusar da shi. Sai dai wanda aka fahimci halinsa ne haka, to sai a kyale shi, a share shi domin ya zama horo gare shi. Wani kuma saboda watakila girmansa da ana jin tsoronsa, saboda wani iko da yake da shi akan mutum, ba zai iya wannan sharewa ba, to anan wajibi ba ne ya ce ba zai masa maganar ba. Wato ta yi zama shugabansa ne a ma'aikata, misali ko gurin aiki, ko mahaifinsa ne, kaga anan ba zai iya cewa mahaifinsa ya yi zo bai masa sallama ba, kawai yana ta magana ya share shi, ba zai yiwu ba. Dole ya ansa masa, in ya so, in akwai hanyar da zai iya nuna masa daidai din, sai ya nuna masa, in yana iya bayanin da uban zai fahimta cikin ladabi da girmamawa. Sau haka hadisin ba zai zama hadisi ne da za ka ɗauka kowa da ko ina, kowane yanayi inda mutum zai maka magana bai sallama ba kai banza da shi, ta yi ya sha'afa, ta yi ya gafala, ta yi wani abu ya ɗauke masa hankali. Sai dai wanda aka san ɗabi'arsa ce haka, bai ɗau sallamar da muhimmanci ba, kuma ana ga in aka ɗauki wannan matakin zai gyara, to wannan ba laifi ya ɗau wannan matakin. Na'am.
Na'am. wannan kuma yace malam na samu raka'a uku da liman, to da yayi sallama ni ma sai na manta nayi sallama ba tare da na cika ɗayar ba, yanzu yaya ya kamata nayi?
To har yanzu haka ake, idan a lokacin da ka tuna cewa ai uku ka samu sai ka tashi ka ciko ɗaya ka shikenan kai sallama kai sujudu sujada ba'di, wato yayi sallama sai ka tuno cewa ai shi uku ne ruka uku ka samu kawai, kuma gashi kai sallama sai ka tashi nan take ka ciko ɗaya ka zauna kai tahiya kai sallama sai kai sujudu sujada ba'di kai sallama. Idan kuma har abun ya dau lokaci, wato har zuwa yanzu da kake tambayen nan abun ya dau kwanaki ko watanni, to sai ka saki sallar.
Na'am. Sai tambaya ta gaba wanda yake cewa malam ina neman karin bayani akan wannan aya, yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma idhin lillah.
To wannan ayar tana sifanta ranar hisabi ne, ranar gobe kiyama, ranar da Allah ta'ala zai yi hisabi ga halittunsa, dan aljanna ya tafi aljanna, dan wuta ya tafi wuta. Ubangiji ta'ala yana cewa innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslawnaha yawmuddin, thumma adraka ma yawmuddin yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma idhin lillah. Yace innal abrara lafi na'im, lalle mutanen da suke masu biyayya suna cikin ni'ima, wa innal fujjara lafi jahim, waɗanda suke fajirai kuma suna cikin wuta mai tsananin kuna. Yaslawnaha yawmuddin, za su shige ta su kone a cikin ta ranar sakamako. To da yace ranar sakamako, sai yace ma adraka ba yawmuddin, me ya sanar da kai abinda ake cewa ranar sakamako? Thumma ma adraka ma yawmuddin, sannan me ya sanar da kai abinda ake cewa ranar sakamako? Yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a, ranar da wata rai ba za ta mallaka wa wata rai komai ba. Wal amru yawma idhin lillah, al'amari duka a wannan ranar na Allah ne, wato a ranar Ubangiji ta'ala shike da mulki, komai nashi ne, ba wanda yake da katabu sai da izinin Allah, ba wanda zai ce wani abu, ba zai iya furta komai ba sai da izinin Allah. La yatakallamuna illa man azina lahu ar-rahmanu fa qala sawaba, babu wanda zai iya magana a ranar sai wanda Allah ya masa izini, shi ma in ya tashi dole ya faɗa abin da yake daidai. So haka wannan rana ce da la takallamu nafsun illa bi izni, babu wata rai da za ta furta komai sai da izinin Allah, babu wani wanda zai iya ceton wani ya raba shi da kamun Ubangiji ko hushin Ubangiji sai da izinin Allah, sai da izinin Ubangiji shi zai iya ba da izini a ceto wani daga azabarsa. Wannan shi ne abin da ake nufi da la tamliku nafsun li nafsin shay'a, ba wanda zai iya zuwa ya ce ya kwace wani a gaban a gurin Ubangiji, duk wanda za a ce ta a ranar gobe kiyama sai da izinin Allah. Man zallazi yashfa'u indahu illa bi izni, waye zai yi ceto a gurin Allah sai da izinin sa, to sai ya ba da izini. Su kuma wanda za a ba wa izini ba za su iya ceton kowa ba sai wanda Allah ya yarda, wala shauna illa liman yarda, sai da wanda Allah ce ya yarda da wani kai kuma na yarda ka cece shi, to sai da waɗannan sharuɗa guda biyu sannan ceton zai yiwu. Allah ya ce wani na yarda a cece shi, kai kuma na ba da izini kai ceton. Wannan shine abin da ake nufi da cewa la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma idhin lillah, al'amarin al'amura duka a ranar na Allah ne, sai abin da ya ce, sai hukuncin da ya yi.
Na'am. Wannan kuma ya ce malam menene ƙarin bayani dangane da ziyarar makabarta ga mata?
Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa kuntu nahaitukum an ziyaratul qubur ala fazuruha fa innaha tudhakkirukum al-akhirah, na kasance na hana ku ziyarar kaburbura, amma ku je ku ziyarci makabarta domin kaburra suna tunatar da ku lahira. wannan hani na farko ya shafi maza da mata duka, da yace na haitukum, hanin farko din ya shafi maza ya shafi mata, don haka umarnin ma na damar mata aje a ziyarta to za ta shafi maza da mata. Ki kuntu na haitukum an ziyaratul qubur, da kasance na hana ku anan, ba wai kawai maza ya hana ba, har mata da kowa da kowa. Ki alafa zuruha, yanzu sai ku ziyarce su. Kaga anan uzurin shi ma sai a dauke shi ga maza da mata, bai kamata yanzu a zo wajen umar wajen hanin a ce da maza da mata ba, amma wajen ba da umarnin sai a ce ban da mata. A wannan ka raba abu ɗaya gida biyu, farkon hadisin ka dauke shi bisa umumin sa, sannan ƙarshen hadisin kuma ka dauke shi akan cewa khas ne, wanda kuma wanda ya saba wa kaida ta ilimi. Yadda kai da kuntu na haitukum an ziyartul qubur ya shafi maza da mata, to wannan kuma alafa zuruha ya shafi shi ma maza da mata din. Ƙarshen hadisin yana tabbatar da wannan, so mun cewa fa inna hatuzakkirukum al-akhirah, domin za ta tunatar da ku lahira. Bukatar alƙatina lahira ba kawai ga maza ta tsaya ba, bukata ce da take ta maza da mata duka. Maza kamar yadda maza suke bukatar abinda zai alƙatina musu lahira, don su ji tsoron Allah, su ji tsoron mutuwa, su ji tsoron kwanciyar kabari, su ji tsoron hisabi, tambayar kabari, komawa ga Allah. To haka su ma mata suke da wannan bukatar. Kaga tunda illa din za ta kunshi maza da mata, wannan fa inna tuzakkirukum al-akhirah, bukata ce da za ta shafi maza ga mata kamar yadda take shafar maza, to ya kamata ya zama wancan alafa zuruha ita ma wannan umarnin ya shafi maza da mata. Saboda haka wannan hadisi yana tabbatar da halaccin mace da namiji, ko wanne yana iya zai ziyara kabari domin ya samu abinda zai tuna masa lahira. Wannan riwaya ce amma akwai riwaya khassa a hadisin nan Aisha, wanda annabi sallallahu alaihi wasallam cikin dare yakan fita je ziyarci baqi, wato makabartar baqi ta Madina. Wata rana Aisha radiyallahu ta'ala anha ta bi shi, bayan ya dawo take tambaye shi cewa in ta ziyarci makabarta ita me za ta ce. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, kice Allah assalamu alaikum ahli diyar qaumin min almu'minin wal muslimin, نسأل الله لنا ولكم العافية وإن إن شاء الله إن شاء الله بكم لاحقون, نسأل الله لنا ولكم العافية. kaga anan ta tambaye shi me za ta ce in ta ziyarci kabari, kuma annabi ya ce ga abin da zaki ce, da a ce mata ba sa ziyarar kabari to ba buƙatar annabi ya koya mata me za ta faɗa. Lokacin da za ta yi wannan tambaya sai ya ce ai mata ba sa ziyarar kabari, don haka ba buƙatar ma ki ce me zaki faɗa. Kaga wannan hadisi ne karar da yake nuna cewa mace tana iya ziyarar kabari. Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yana cikin Bukhari da Muslim hadisin Anas ibn Malik, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce wata mata a gindin wani kabari tana ta kuka, to danta ne ya rasu ko wani dan uwanta ne ya rasu, ta zo makabarta ta tsaya kusa kabarinsa tana kuka, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake ce mata innama sai Annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya hana ta, yace kada ta ci gaba da kuka, yake cewa isbiri la tabki wasbiri, kada ki daina kuka, ki haƙuri. Sai take cewa dan kai ba kai abin ya sama ba, wato innaka lam tusab bi musibati, dan kai ba kai ne abin ya faru gare shi ba, take gaya masa haka. Da ita bata san annabi ne ba sallallahu alaihi wasallam, ba su gane shi ba. Sai bayan ya wuce sai ake ce mata ai annabi sallallahu alaihi wasallam ne. Sai ta tashi a firgice a tsorace, ta nufi gidansa, ta je ta gaba wasu yan gadi, to shine take ta rasulullah ban gane ka ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce mata innamas sabru inda sadmatil ula, ai lokacin da abin ya faru anan ne ake gane hakurin, anan ne hakurin yake, ba wai sai abu ya dau lokaci ba sannan ce mutun ya ce ai yayi hakuri, a sanda abin ya same shi aga cewa ya danna zuciyarsa, ya maida al'amarin shi ga Allah, to lokacin ne ake cewa yayi hakuri. To kaga anan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ganta a makabarta da jinkan kusa da kabarin, amma ba maganar ziyarar ta yi ba, mece ya aka kika shigo makabarta ba, sai mata maganar ta yi hakuri, yace ta daina kuka ta yi haƙuri. To wannan ma yana nuna mace tana ziyarar makabarta. Akwai hadisin da yazo wanda shine wasu malamai suke hujja da shi akan haramta mata ziyarar kabari. Shalallahu Allah zairatul qubur wal muttakhidina alaiha al-suruj al-masajid was-suruj. Ana cikin musnad Imam Ahmad da wasu daga cikin littafai na hadisi. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah ya la'anci mata masu ziyarar kabari da waɗanda suke gina masallaci akan makabarta ko kuma su sa fitilu. To hadisin da wannan lafazin bai inganta ba. Lafazin da ya tabbata shine la'anallahu zawwaratul qubur. Wannan shine lafazin da ya inganta. Allah an ci masu yawan kai ziyara kabari, mata masu yawan kai ziyara kabari. Akwai bambanci tsakanin za'irat da zawwarat. Za'irat masu zuwa ziyara, zawwarat masu yawan ta zuwa ziyara. Wato abinda aka hana mata shine kai kawo makabarta, saboda zuciyar da zuciyar mace take kai kawo din nan zai ja ta zuwa ga wani abin da Allah baya so, ko dai ta je ta yi ta rusa kuka wanda an hana ayyo mamaci irin wannan kukan. Domin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce almai innal mayyita la yu'adhabu baniha alayh, hadisi ne muttafaqun alayh, cewa ana ruwa mamaci azaba da kukan da aka yi masa, wato kuka rusa kuka. To wannan mata za su iya yin wannan, ko kuma aje ana wani abu da ya shafi bauta a wajen kabari din, har ma ta kai a bauta ma wani wanda ake ganin mutumin kirki ne, mata duk za su iya wannan, ko su je suna roƙon sa ya musu biya musu wasu bukatu wanda Allah ta'ala shi kadai ake roƙo ya biya irin wannan bukatun, ya ba ta lafiya, ko ya ba ta da, ko ya dawo mata da wani nata da ya bace, ko ya bijinta arziki, ko ita yi mata arziki. Wannan aikin Allah ne. To yawai kai kawo din yau su je gobe su je zai iya haifar da irin waɗannan. To kaga za a iya hana mata kai kawo zuwa ga kabari. Amma dan aje ziyara sau ɗaya sau biyu a cikin watanni, wannan ba za ta zama laifi ba. Saboda haka mace za ta iya zuwa ta ziyarci makabarta, amma ya kasance ta kula da dukkan dokokin shari'a, kuma kada ta maida abin wata ɗabi'a ko yaushe ta tafi makabarta, ko yaushe ko ta sa wata rana a sati kullum sai ta je, ko duk wannan rana in ta zo sai ta je. Wannan ba daidai ba ne, shi aka hana.
Na'am. Tambayar Zainab take cewa malam menene hukuncin layyar wanda ya siya abin yanka da kudin taba sigari?
To idan ba shi da sana'a sai saba sigarin, wato ba shi da wata sana'a ta halal sai wannan sai da taba sigari. Da taba sigari haramun ne, kamar yadda shan yake haramun. Duk abin da yake shan sa haram, abin nan shan sa haramun ne ko cin sa haramun ne, Allah ya haramta, to an haramta sai da shi kuma ga masu ci ko sha ko shansa. Saboda haka an haramta wannan, saboda abu ne wanda yake muttafaqun alaihi, an yi ijma'i, ba musulmi ba wanda ba musulmi, da wanda ba musulmi ba, da musulmi da wanda ba musulmi ba, duk sun haɗu akan cewa taba tana cutarwa, tana haifar da cututtuka manya-manya, tana kisa, tana lalata abin nan huhu da koda da waye. Kaga haramun ne ya zama na mutum yana sai da wannan. To zaka duk kudin da mutum zai samu ta da wannan sana'ar, kudin haram ne. To in ya kasance ba shi da wata sana'a sai wannan, ya sai duk abinda zai samu haramun ne. To kuma abinda ya sai haramun ne ba zai ce taqarrabu bihi ila Allah ba, ya ce da shi zai kusanci Allah. Inna Allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba, ce ya cire kudin haram, ya sai abin layyar haram, ya sai abin layyar da shi, wannan ba zai zama abin layyar ba. Amma idan yana da wata sana'ar bayan sana'ar sai da taba, yana wasu harkoki, yana harkokin textile misali, ko yana sai da kayan abinci, ko yana sai da takalma, ko yana sai da kayan kwalliya na mata, ko wani abu irin wannan, kaga wasu abubuwa ne na halal da yake amfani da. To wannan in ya sayi rago ba za a ce ai kudin sigarin ne ya sayi rago da shi ba, wannan za a iya cewa layyarsa ta yi ba matsala, sannan za a ci kudinsa, za a karbi kudinsa, in ya yi kyauta za a karba, saboda yana ya hada wannan sana'ar da wata wacce take ta halal, khalatu amalan salihan wa akhar sayya. Don haka ya danganta da shi mai saida sigarin, in yana da wata sana'ar banda wannan, to za a iya cin abin da ya bayar, kyauta ce, sadaka ce, komai ya zuza a karba, da za a amfani da shi. Amma in sana'ar sa ɗaya tak kuma wannan ta haramun ce, to kamar mutum ne yake sana'ar fashi ko sata, haka ba zai je ya fashi ya sata kuma ya zo baka kyauta ka karba ba, kai ma ka san me kace. Kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana, yace an da ya hana a ci kudin karuwa ko kuma wanda yake boka, sana'ar bokanci yake, ka haramta cin kudin sa, saboda na haramun ne. To haka shi ma wannan kudin yake na haramun ne, ba a karba, sai dai idan ya kasance yana da wannan, yana da wannan, to anan ya halatta a karba. Na'am.
Wannan kuma tambayar take cewa malam, ya halatta mutum yayi zikiri a yayin da liman yake hudu ba?
A'a, ba wannan aka sashi ba. Abinda aka ce in ana hudu ba a saurari mai hudu ba, a ji abin da yake faɗa, shine aikin da aka dora masa. Shi yasa yazo a cikin hadisin sahih al-Bukhari, yake maganar mala'iku lokacin da suke rubuta register duk wanda yazo sallar Juma'a, wanda yazo a sa'a ta farko, a sa'a ta biyu, a sa'a ta uku, a sa'a ta hudu, sa'a ta biyar, sai yace lokacin da liman zai fara hudu ba sai su je su zauna suna sauraron hudu ba. To wannan mala'iku kenan waɗanda su babu wani abu a kansu na takalifi, su ba su ake wa'azin ba, da abin da liman yake faɗa anan ba mala'iku yake faɗa ba, amma aka ce su ma in ya zo sai su bar aikin su na register waɗanda suke shigowa su koma su saurari liman. To kaga kai da kai ne ake yi wa maganar, kuma kai ne za ta amfana, kaga kai ne ya zama wajibi ka tsaya ka saurare shi. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ko da dan uwanka ne kaga yana surutu ka kwabe shi ka ce yayi shiru, aka ce ba ruwanka, kai tsaya ka saurara. Shi ban qala li akhihi wal imamu yakhtub usmut faqad laga, wanda duk zai ce wa dan uwansa yayin da liman yake hudubar juma'a kai yi shiru, Nabi ya ce yayi sai sashiyar zance, wato kada yayi wani abin da zai shagaltar da shi ga barin sauraron limami. Haka wannan shine aikin da aka wajabta masa a lokacin, don haka wani abu duk da zai yi ba wannan ba, to ya kaucewa hanya. Haka ba za ka ce za ka yi wani zikiri ba, wannan sauraron shine zikirin, wannan sauraron za ka yi shine zikirin ka na wannan lokaci, shi za ka yi.
Na'am. Wannan kuma ya ce malam, mace ce take da ciki, jini yakan tafiya dawo mata, shin za ta daina sallah har sai ya dauke ko kuwa?
Jinin da yake zuwa mace mai ciki ba jinin haila ba ne, bisa magana da take rajiha. Mace mai haila ba ta jiɓa, mace mai ciki ba ta haila. Ita haila ana gane rashin ciki ne da ita, ba wai in ya zama na mai ciki ma za ta iya haila, kaga a ce an gane mace ba ta da ciki saboda ta yi haila, ya ga ba zai zama daidai ba kenan. Miƙiyasin da aka ɗora ko mizanin da aka ɗora na gane mace mara ciki ya zama ba daidai ba, tare da cewa kuma Ubangiji ne ya faɗi ga yadda mace za ta yi idda, wal mutallaqat fi tarabbasna bi anfusihinna thalathata quru, mata su zauna wato jini uku yayin da aka sake su, ba dan kuma dan a gane cewa babu ciki. To in ya zama nan tana da cikin za ta iya thalathata quru din, kaga ya zama mizanin da Ubangiji ba a gane rashin cikin baya aiki kenan wani lokaci, da kuma ba haka bane Ubangiji shi ya halicci halittar sa ala ya alamu man khalaq, wanda ya halitta bai san abin da ya halitta bane, ya sani, so shi ya san abin da ya halitta. Don haka mace in tana ciki to jini za ta gani larura ne, shi yasa ma sai ta yi gaggawa ta ga likita, in ba haka ba sai ta yi balima. Don haka ba jinin haila ba ne, jini ne na matsala, sai maza ta je a duba ta don a bata magani. Haka za ta ci gaba da ibadarta kamar yadda take, za ta yi azumi, za ta yi sallah.
Na'am. Tambayar Kabiru Kurna, yace shi malam wai akwai hadisin da ya nuna cewa za a iya bawa mamaci sako ya kaiwa mamaci a barzawu?
Ah wallahi ban sani ba, wani sako to za ka yi masa ka ce kana gaishe shi ko me? Ba ban san wannan hadisin ba, kuma daga alama da irin wannan soki burutsu ne irin da aka saba faɗa.
Na'am. Tambayar Yusuf Inuwa BUK yace malam menene tazarar da ke tsakanin mai sallah da inda mace za ta wuce ba tare da ta bata masa sallah ba a yayin da babu sutura?
To a tazarar da take tsakaninsa da suturarsa akwai inda ake so ya sa sutura, in ya sa sutura to kai ya wuce, katta wuce ta tsakaninsa da suturarsa. Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma inda ya zo a cikin hadisin Sahal ibn Sa'd, Annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah yakan sanya yakan zan tsakaninsa da garu ko tsakaninsa da suturarsa zira'i uku, wato zira'i uku kamo uku tsakaninsa da suturarsa, zira'i daga dan yatsa daga kan dan yatsu har zuwa gwiwar hannu shi yake cewa zira'i. To abinda yake tsakanin manzala sallallahu alaihi wasallam inda yake tsayuwar sallah da inda yake aje suturarsa, to zira'i uku ne, haka yi kamo uku ne. Sannan tsakaninsa da inda yake sujjada da suturarsa mamar roshatin ne, wato gurin da akuya za ta iya wucewa, wato tazarar da take tsakanin suturarsa ba mai yawa ba ce. To duk abin da ya wuce bayan suturar ba zai cutar da shi ba, abin da ya zo wala ya murru wala ya durruka wala ya durruhuma ma marra ba'da zalika, abinda duk zai zo ya wuce bayan wannan kuma ba zai cutar da shi ba. Don haka abinda ake so a samu na tazara shine wannan, kuma ba daidai bane mutum ya yi sallah inda ya san za a wuce ba tare da ya sa sutura ba, ba daidai bane. Sutura wajibi ce idan mutum yana sallah gurin da za a gitta masa, sai dai yana sallah inda ya tabbata cewa ba mai gitta masa da shi kadai ne a gurin, to wannan da sauki. Amma inda yana sanin cewa za a gitta masa to ya kamata ya sa sutura. Na'am.
Na'am. Sai tambayar Jamila Ajingi yace malam menene hukuncin dan Dauda a shari'ar musulunci?
Dan Dauda la'ananne ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam shi Allah ya la'anci al-mukhannasin. Al-mukhannasin wanda yake mai da kansa mace shine dan Dauda din. Saboda haka dan Dauda la'ananne ne, kuma mabiyin shaidan ne, ya yi wa shaidan da'a, domin yana ƙoƙarin canza halittarsa ta koma ta mata. An haramta wa namiji ya yi shigar mace ko mace ta yi shigar namiji, an haramta wa namiji ya kwaikwayi irin ɗabi'u irin na mace, an haramta wa mace ta ɗabi'a irin ta namiji, ta riƙa mai da kanta kamar namiji, ta riƙa ƙoƙarin ko wajen magana ta ko wajen tafiyar ta kwaikwayi maza, wannan haramun ne. Shi ma namiji haramun ne ya kwaikwayi mata irin yadda suke tafiya ko irin yadda suke magana, duk wanda yayi wannan da gaske ko da wasa ya aikata haramun, ba wai sai wanda yake ba mai da abin sana'a ba. Wasu na daukan ai in wasa ne za ka iya fitowa kai dan Daudi ne kai shigan mata ka sa wai ai wasa kake, Allah ba a masa wasa, ya ce haramun ne kai. Sauraka ko da wasa ko da gaske, kan mutum ne zo ya shagi ya ci a cikin wasa yake, yani ba da gaske yake ba, ba daidai ba ne. Ga wasu suna daukan wannan abu mai sauki ne, sai gan shi musulmi ne amma wai saboda ko a wasa ne ko ana fim ko wani ne ya yi shi dan Daudi ne ya yi shigar mata yana maganan mata yana karerewa ta mata, aka taba shi sai ce ai wasa yake. Innama kunna nakhudu wa nal'ab, kana Allah yake fada a billahi wa ayatihi wa rusuli kuntum tustahzi'u, ace ai wasa muke yi, muna dai dan shagalin mu ne muna wasa, ce Allah da hukuncensa sune ayoyinsa da manzansa kuke yi wa izgili, saka ba a wasa da hukuncin Allah. Tun ya rika aikata haramun yace ai wasa yake yi, ba daidai bane. Haka haramun ne mutum ya zama ya mai da halittarsa irin ta mata ko ɗabi'arsa irin ta mata ko shigarsa irin na mata, in ya haka yana cikin fushin Allah da la'antarsa, sai ya tuba ya koma ga Allah, Allah kiyaye.
To alhamdulillah, masu sauraro, anan muka kawo ƙarshen wannan shiri namu na fatoyin rahama a yau. Za a iya aiko mana da lambobin, za a iya aiko mana da sakonni ta lambar waya, wato 0805-7-9-7-4, 0805-7-9-7-4. Za kuma a iya aiko mana da sakonnin ta adireshin mu na yanar gizo, wato fatoyin rahama @yahoo.com. za kuma a iya aiko mana ta dandalin sada zumunta, wato Facebook. Da haka, a madadin shehu malamin mu Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemo, da kuma wanda ya tace mana sauti, wato Bashir Idris Ungogo, ni shehu Bala Kabara nake cewa mu haɗa a wani shirin da yardar Allah.
Ban dauko ne
na gajiya. Alhamdulillah, muna lafiya.
A'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahu samil alim minash shaitan.
Hadisi ya zo a cikin Karbala. Sai kuma
alaikum assalam wa rahmatullahi. Nace yawa sanu, nace zan shigo in mun tashi daga
shakka ne
daga rahama, zan kai biyu
zan shigo sai mu tafi wani sai kuma natun wal kadhib wal sharriba,
zan kuma kai biyu haka,
wato shakka ne abu yawa, wato dai zai sa mu
ba komai, aidan dauki dan rage miki hanya
wal kadhiba riba.
Tunda ba karfe bi muka yi da ke ba, to tunda na da bin ina wanda kin ga sai yanzu zo da gimi
cewa
to sai na zo
cewa kai ri koreshin sa shiyanta abu ne sananne cewa ubangiji ta kulu kai ibadi zakata suke da wata zuciya, yayin da aka yi cinta ko ta zama tana don haka aiki magaba ko wanda zuciya su ba
sai ba abinda ba za a yi masa ba,
to suka
abinda za a yi masa ba
a kai ita ce mana akwai numfashi haka dogo
zuciya su ba tana su ne, to suka yi kokari
kuma daga ƙarshe ya yi kajin sanyi
abin da dole za ka yi dan gege
da aka samu sabani nan. Kai kokari ka fitar da kanka daga cikin wannan safa haramun ne, wasu suka ce a ba ne za a yi, to yana daga cikin alwara, wato amma waɗancan sun ce haramun ne
na wanda ka rubuta,
to wannan inda yake ake amfani da shi idan babu
wani na ji ma kai
ga Annabi sallallahu alaihi wasallam karara aha da kauce masa yana da kyau anan da dukkan da aha
sawa da ce ma hubu din karatun ba kai ya kai rubuta daidai ga kai baka ce yori baka ya sarar malami ma sai
kai shi ma kuma dama kai rubuta yori baka din
ya saka
al-khuruj min al-khilaf amma kai shi ga mutum yayi wannan abu, to koda wani zai haka zuciya ma'auni ce ya kokari ya ga ya kaucewa abin nan da yake shakka domin kada ya fada cikin abin da yake wanda magana bayan ta tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ta zo daga cikin maganganu ya rike abin da haka da za mu rike wannan ka'ida din a cikin alam. Yanzu mutum za ka samu abu ne wanda yana da nassi ka babu shakka da ya tuhumi zuciyarsa ta daidaita akan abin da ke ba daidai ba, ta fitar da shakka daga cikin abin da ke ba daidai ba, babu shakka wadda zuciya ce matacciya inda zuciya ta
tsoron
haka ne, yayin da zuciyar mutum ta zama ba ta
yana so a yi mun karin bayani akan neman aure akan neman aure,
amma zuciyar da suke da rai to za ta zama zuciya ce allawana, wato take zargin al'amara su bisu
kada ce ma ubarru nafsi amaratu bisu kada ce ma ubarru nafsi inna nafsa la amaratu bisu sai kuma zuciya da take annawama
me ake nufi da ko kuma malam na tabbata
wanda mun taba ansarsa
ko kuma malam na tabbata malam na
tabbata
me ake nufi take cewa
ne wasu sake mai
malam na taba santar waya
ina tsammanin wasu za mu ansa ba su ji ba sai sake tuwo da
kuma haka sai ce wallahi
amma wasu tambayoyin sai ka ga hatta la ba zata san haka
kusan iri daya ba
kisa sai ka faɗi sai ka ga dukkan
wani shafi din da yawa amma kuma in ka tashi dai bai waɗanda ya kamata amsa
to wanda kan san garan
da yake sai ka ji ba ta ba sai ka bincika ka jaddata gani abandan
kana dutsen
din tambaya ta gaba take cewa malam menene halaccin shan fitsarin raguni
ke nuna cewa ba najasa bane shi ke nuna halaccin yin haka warakar kuma a cikin abin da ya haramta muku ci wato ta cewa gurin da ta sa tambaye kuma ya ce a'a da yake na raguma ne yake da larura irin wannan shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce aje a kafa
tambaya ta gaba take cewa malam tambaya ta gaba take cewa ma
da gani kai wani suna suke gani da masu yin wanda wata larubuta ce laisar ana iya hali fiko da yake da shi
tana ci ka ɗayar ba
a wata mallar kawo wata kuna sun yi rashin shaya wani amuri mai gani ba a ce amma a masajin wasu surci ta wajen ta masa a lokacin a halittar cewa ba mai gita masa don sa kuke yi wa izgiri haka ba a wasa da hukuncin Allah tun ya rika aikata haramun ya jina mata in ya haka yana cikin kushe
a to alhaq a masu sauraro a to yi rahama a yau a za a iya aiko mana da lambobin za a iya aiko mana da sakonni ta lambar waya wato 0800 578 0000 za kuma iya aiko mana da sakonnin ta adireshin mu na yanar gizo wato fatoyirahama@yahoo.com za kuma iya aiko mana ta dandalin sada zumunta da haka a madadin shehu malamin mu Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar rijiyar lemo da kuma wanda ya tace mana sauti wato Bashir Idris Ungogo ni Shehu Bala Kabara nake cewa mu hada a wani shirin da yardar Allah
sai ta mai ta ce ta
ka karanta to ba ta samare din wani ne ta ce
wai ita ciki ne da ita yaya uku tana wata bakwai amma lokacin da take cikin da take dauke da cikin ba ta iya yin azumi kuma ma ta dauki azumin sai ya zama to karkarinsa ta kai karfe 7 sai ta karya shi to da ta yi tambaya sai aka ce mata za ta iya ciyarwa
haka
to kuma bayan sai ta samu su marayu haka kanana tana ci da su sai aka ce ai sai ta bayan ciyarwa sai ta hada musu da dan wani abu
shi dai mai ta
hada musu ko da nera kari ne
shi dai da jin shi mai ta dan wani abu shi zai dauke dan wani abu
to kuma bayan haka wai da ta sake yin tambaya sai aka ce ai lalle azumin nan za ta yi ba magana ciyarwa tun da lafiya
to yanzu ai ta yi alamin ta kalo bai ba ta iya kai ba shi bai ci a dole dan wani abu